Washington, D.C. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 Zango FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zango FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa tare da ni Amina Bahari Auna.
Sara Aminu Fage. Kana Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya inda a yau ma 16 ga watan Yuli na shekarar 2020 zamu yi magana ne akan cuɗanyar jama'a musamman ma a gidan biki yayin annobar cutar coronavirus shin me masana ke cewa akan wannan lamari
lokaci kadan najin za a duk wucewar nan wuri sai ga abubuwa ana zo ana yi shi tare amma su bukukuwa abinda bai zama dole ba ne kamata mu dora ma gan mu dole muna kariya abubuwan sharadin da aka bamu na kiyayewa ba kan mu zame ma shi yasa taken ma yanzu da ake nuna shi ne cewa lafiyanka na hannunka ne
to haka yake zara kamar dai yadda aka ji a wannan gutsaran muna tafa da karin bayani
Aminatu kina ku hawa kan kafofin sadarwa
yar uwa kina maganar bukukuwa da ake ta yi ko
abin yana bani mamaki kin san muna neman wata hudu kenan ba mu sa juna ida ba ko dai in kawo ziyara ne da ɗan yara na bayan na kai su wasa
a Hajiya Dakata da ke da tawakkaki inda kuke
to Aminatu ai sai ki ga yawa masu saurare abin da yasa ba kya so ki ganni kin san ana cewa bakonka annabinka
Zara ina matukar kaunar ki amma ban iya wa kin ji alƙalamin sha'anin corona din nan sai hawa suke yi
shi yasa shirin namu na yau ya tanadi shawarwari daga wani masanin harkokin kiwon lafiya da rahoton da wakilin sashen Hausa a Katsina ya aika mana
muna kuma tafa da ra'ayoyin jama'a akan taron biki da ma amsoshin ku daga Facebook sai a kasance tare da shirin yau da gobe
yanzu bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook inda muka ce shin kuna halartar biki da sauran manyan taro a yankunan ku yayin annobar COVID-19 sannan ta yaya kuke daukan matakan kariya ga kuma yadda kuka amsa mana
sauraro amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin malam ango malamin makaranta ya wuri inda yace hakika yau da gobe ko a kwanan nan na halarci bikin daurin auren wani abokin aiki na da ya kara mata sannan matakin kariyar da na dauka shine nayi amfani da takunkumin rufe hanci da baki saboda kare kaina daga kamuwa da cutar coronavirus ku tashi lafiya
Amsar mu ta gaba ta fito daga Ibrahim Suleiman Machika daga jihar Kebbi karamar hukumar Binza yace yau da gobe mu dai a jihar Kebbi lafiya lumi muke zuwa wajen taron bukukuwa Allah ya kara kare mu daga COVID-19 amin
to sai kuma Dauda Musa ba a rigima daga jihar Katsina Najeriya yace salam yau da gobe hakika ina halartar manyan taruka kuma har yanzu ban ga wanda yake dauke da cutar ba ko kuma wanda ya harba da ita muna kuma fatan Allah ya kawo mana ƙarshen wannan annoba ta coronavirus amin
Muhammad Sani Darazau yace yau da gobe mu fa ba wani abu da muka daina yi na mu'amalolin mu na rayuwa saboda corona muna harkokin mu kamar yadda kafin zuwan corona kuma mafi akasarin mutane basu yadda akwai cutar ba ko kuma tasirin hadarin ta bai taka karaya kariya ba da har za a hana mutane walwala
to shi kuma Zainu Isiyaku cewa yayi A duk lokacin da zamu je kasuwa ko gidan biki, muka rufe baki da hanci da takunkumin rufe fuska.
Sai amsar Abubakar Ayuba Mahangi yace yau da gobe muna halarta amma ba wani bin dokokin kare mu daga cutar ta coronavirus. Kuma a yankin mu duk muna lafiya kamar babu wata cuta.
To sai kuma amsar Sadi M Madaki yace hakika filin yau da gobe na muryar Amurka. Mu kan ba na biki ko hidima da muke yi a yanzu domin kowa yana ganin mutuwa ce ta zo masa.
Bawa Abdullahi Maska yace babu abin da ya sauya a yadda muke gudanar da harkokin mu, kama daga taron biki, wasanni, taron ibada, cin kasuwa da makamantan su, ba tare da daukan wani mataki na kariya daga cutar corona ba. Kuma alhamdulillahi lafiyar mu kalau har ma muka manta da wani abu wai shi annobar coronavirus. Sai dai idan mun bude radio ko karanta jaridu, sannan ne mukan tuno wai akwai wani abu mai sura coronavirus. Muna addu'ar Allah yayi mana waɗannan cuta da ta addabe mu.
To daga dai jihar Yobe ga activist Usman Ali Kudamago yace hakika ina halartar duk wani biki da aka gayyace ni a wannan lokaci na annobar coronavirus, kuma kariyar Allah ce kawai take bibiya na, domin ko ba wani mataki na kare kai da nake dauka.
Sai a jagara yabo Allah ya sa na fada daidai yace komai muna halarta kuma babu wani mataki da muke dauka.
To fa ga amsar Isa Abdulkadir yace ba sai mun yarda akwai ta ba, sannan zamu iya daukan wani mataki.
Shi kuma Kabiru Si Yarima cewa yayi Allah sarki, mu kan mun miƙa al'amuran mu ga Allah. Wallahi ni kan ban taba kwana da cewa akwai COVID-19 a garin mu ba, dan haka muna ci gaba da watayawa. In akwai COVID-19 to Allah ya kawo ƙarshen ta, domin ina ganin kamar zuki ta mallace kawai. Kin ji fa Amina.
To shi kuma Isuhun Haruna Kariya Niger yace duk da cewa ni bana gida Niger a halin yanzu, ina Libya, amma fa yanzu cutar coronavirus ba ta kai ga yankunan karkara ba, kuma Allah Ubangiji ya kiyaye hakan. To amin.
Shi kuma Saminu Maimai Gadan Kunsa Al Tafawa Ballewa cewa ya tabbas muna halarta amma babu wani matakin kariya da muke dauka.
To sai kuma amsar Jamilan Ado Salati Goma ga Annabi Rajau tace ni dai tun ranar da naji an ce cutar coronavirus ta balla a jihar mu ta Neja, na daina zuwa gidajen biki kwata-kwata, wanda hakan ya sa muka kusan samun sabani da ƴan uwana. Sai da mijina Ado Salati Goma ga Annabi Rajau ya shiga tsakanin mu, sannan muka shirya. A ƙarshe ina addu'ar Allah ya murƙushe mana cutar coronavirus a Najeriya. To amin.
Sai amsar mu ta gaba ta fito daga Isa Muhammad Saddam dan kishin Arewa daga jihar Kebbi yace salam VOA Hausa, yau da gobe gaskiya ni ina halartar wuraren bikin aure da na suna da ma masallacin Juma'a a yankin mu ba tare da fuskantar wata matsala ba, kuma gaskiya kusan al'ummar mu duka haka muke, domin mu ba mu da cutar coronavirus, kuma Allah ya kare mu daga ita baki daya. Amin.
To sai kuma amsar Muhammad Salisu Mamuda inda yace VOA ku har yanzu wannan tatsuniyar ba za ta kawo ƙarshe ba a wajenku, mu kai ai mun gane gizo makaryaci ne ta kurin kus.
Sai amsar Fatima Hamdani tace salam, fatan alkhairi gare mu baki daya. Eh gaskiya mukan je amma mukan kiyaye, kuma muna yin addu'o'i da kuma daukan matakan kariya da masana suka bayar. Fatan mu Allah ya kawo mana ƙarshen wannan annoba a duniya baki daya. Amin.
To masu sauraro, mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu. Jama'a yanzu kuma bari mu je jihar Adamawa inda wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdul Aziz ya zagaya garin Yola ya tuntube mutane akan halartar taron biki.
So jama'a barkamu da haka, barkamu da kasance yau da gobe. A yanzu haka dai muna jin ra'ayin jama'a dangane da halin da ake ciki na coronavirus, kuma duk da wannan matsala na corona da alamun jama'a kan je biki don ko ta ina ka ta daka da a baya an ce ba bukukuwa, amma yanzu akan je bukukuwa da sauransu hakan nan ba ta wasu lokutan ma ba ta daukan matakai ba. Zan jira in al'umma na dangane da ma yadda ake zuwa bikin. To da farko ya suna?
Sunana Kasim Bufalon.
Malanka ga corona ga kuma bukukuwa, kana zuwa biki?
To gaskiya dai ba na zuwa biki domin ina kokarin in kiyaye lafiyata.
Amma jama'a kan je?
Eto wasu da dama suna zuwa bikin, amma kamar ni dai bana zuwa.
Anaka tunanin me yasa suke zuwa, kuma kai kuma me yasa baka zuwa?
Eto ni dai abin da yasa bana zuwa domin in kiyaye lafiyata. To wasu kuma kila suna zuwa domin su kara sada zumunci da kuma ganin girman wannan ita biki.
Kamar su da suke zuwa da kai ganin su, kana ganin san daukan matakai?
Eto wasu wuraren da suna daukan matakai, don wasu kuma ba su yarda da cutan ba, shi yasa maka ga suna kara hada-hadan su kamar da suka saba. Wanda suka yarda da cutan akwai ta, kuma sun ga wanda suka kama na kusa da su, to suna kiyayewa.
Kamar a wani wuraren biki kawai da cewa ba ka zuwa, amma kana gani wasu suna zuwa, kana ga suna daukan irin matakan kamar aburfe hanci da tafiya da wannan ruwa na tsaftace hannu da sauransu.
Eto wasu bukukuwan dai suna daukan wannan matakan, amma wasu bukukuwa kuma ba sa dauka, kawai dai dan ma ba su yarda da cutan ba, shi yasa ba sa yi. An wala a rasa wadanda suke rufe hanci da kuma su yi kokarin su wanke hannunsu kafin nan su sunduma cikin mutane.
Sunana Salman Yayaji Yusuf. To ga wannan hali da ake ciki na corona, ga bukukuwan biki, na ga alamun kamar ka shirya ka je bikin ne, kana zuwa biki a wannan yanayi?
Eto biki kam ya wuce ma in ce ina zuwa, saboda a gidanmu ma an yi biki kwanan nan ranar Juma'a da ta gabatar nan.
To amma ba a tsorata ba ga halin da ake ciki?
Eto kasancewar a baya an daga wasu bukukuwan saboda yanayi na corona, musamman da ake cikin takunkumi na lockdown. So amma da yanzu mutane suka fahimci kamar an cire lockdown din, sai suke ga kamar gara a cigaba da bukukuwan kawai.
Lokacin da kuke bukukuwa akwai irin matakan da kuka dauka?
Eto an dauke yi matakai, duk da cewa dai Hausa suka ce idan dambu yayi yawa baya jin mai. So adadin yawa na jama'a, watakila wasu ba za su iya kiyaye dokan 100% ba, amma dai an kwatanta.
Kamar ku da kuka shirya bikin, wani mataki kuka dauka, sannan waɗanda kuma suka zo wani mataki ma suka dauka?
Kamar mu da muka shirya bikin dai mun yi iya kokari mun tanadar da abubuwa na wanke hannu da kuma shi face mask, wato takunkumi na fuska dai haka. Su kuma waɗanda suka halarto biki mun yi iya kokari wurin nuna musu cewa su bi waɗannan dokoki, kuma sun yi kokari, wasu sun ba da haɗin kai.
An cace ke
ba laifi.
So malama ya suna?
Sunana Shamsiya.
Da malama Shamsiya, ya halin da ake ciki na corona, sannan kuma da alamun kin leka bukukuwa?
A gaskiya ne kan fa ina zuwa bukukuwa sosai, don aka ce idan abu ya zo da farko ne dai na ji tsoro. So amma daga baya da naga abun ba zai kare ba, yau da kullum abun sai karuwa yake. So ya kamata mu sake jiki, ya damara kamar ya shiga jikin mu yanzu. So don idan kace ba za ka je biki ba, kasuwa kan ba za ka je bane, ana zuwa kasuwa. So biki kuma tunda dai an sa ka'ida kamar ma'ana a ce mutane 50 ake so, to ai za ka iya zuwa shi. To kaga kasuwa kuma ba a ce ga iyakan mutane da ake so su je ba. To don zuwa biki ne gaskiya ina zuwa, kuma ina yin akwai abin da ake cewa tazara, ko ake cewa ra'ata. To yawwa, kuma ina sa takunkumi na fuska na, kuma musamman ma ni ka yawancin bikin da nake zuwa ina samu suna sa wannan, suna ajiye ruwa a waje don a wanke hannu, a sa wannan abun na shafawa a hannu din nan, hand sanitizer din nan. To don kawai dai a ci gaba ne kawai, don ba abun da za a ce wai don ana wannan annoba ta COVID-19, ma'ana coronavirus, a ce ba za a yi wannan ba. To ba zai yi ba gaskiya. Don
cashe ke?
Shashewa kai, shashewa sosai ma muka yi, don ba abun da zai hana. Don aka ce kullum fa abun karuwa yake, instead of ya ragu to sai kuma ana samu yana karuwa.
To yake karuwa ba zai raza na gobe ko yake kin ce ya zama ku jiki?
Yawwa, ya dawo jiki gaskiya. Da farko ne dai muke jin tsoro, amma yanzu abun kawai dai gashi nan ne gaskiya.
To mun godiya.
To masu saurare yanzu bari mu gangara mu je kudancin kogin Niger da Benue. Wakilin sashen Hausa a jihar Rivers Lamid Abubakar ya hada mana rahoto akan lamarin corona a can yankin.
Gwamnatin jihar Rivers dake yankin Niger Delta ta bayyana a baya-bayan nan cewar allobar coronavirus na ci gaba da bazuwa a jihar Rivers sakamakon kememe da mutane ke yi wajen kin bayyana kansu na cewar suna dauke da cutar ta COVID-19 domin hukumomi su dauki matakin da ya dace wajen aiwatar da gwaje-gwaje da kuma killace su. Jama'ar jihar Rivers dai kamar yadda gwamnati ta faɗi sun rungumi magungunan gargajiya da zaran sun ji wasu alamomi masu kama da cutar ta corona. Kuma kawo yanzu amfani da magungunan gargajiya ba a tabbatar da shi ba a kan cutar ta coronavirus. Tuni dai gwamnatin jihar karkashin jagorancin gwamna barista Yenso Wuke ya gabatar da jawabi ga al'ummar jihar ta Rivers ya ce,
"We have also noticed that most affected people are resorting to self-medication instead of presenting themselves for appropriate medical attention and treatment at the state's
Muna sanar da cewar mafi yawan mutane da dama a jihar Rivers waɗanda suka kamu da cutar ta corona sun zaɓi yawa kansu amfani da maganin gargajiya. Sun kimita kansu ga hukumomi domin a ba su kulawar da ta kamata.
For appropriate medical attention and treatment at the state's treatment centers."
Yanzu dai jihar Rivers ita ce ta biyu a yawan waɗanda suke ɗauke da cutar ta COVID-19 inda gidigidigar baya-bayan nan jihar Lagos suke zama ta ɗaya. Gama abinda 'yan jihar Rivers suke cewa,
"My name is Maclean from Port Harcourt River. When the issue of using self-medication, local health and all that."
Wannan yana cewa ne sunana Mark Eleno bisa jawabin gwamnan jihar Rivers na cewa muna amfani da magungunan gargajiya. Haka batun ke mun fahimci magungunan gargajiya suna aiki sosai. Shi kuwa wannan dake da suna Bobo Rotimi yace,
"My name is Rotimi Bobo. COVID-19 is real, but I'm in the market now. You can find 10 people that uses face mask. My own opinion based on the local apps, I still believe in it."
Yace dangane da cutar COVID-19 dalle gaskiya ce, amma mafi yawancin mutane ba su yarda da cewa akwai cutar ba. Misali kaga yanzu haka ina a kasuwa amma ba mutum goma da ke sanye da takunkumi domin kariya ga cutar ta corona. Kuma a ra'ayina game da magungunan gargajiya, tun kamin a haife ni iyaye da kakanni suna amfani da magungunan gargajiya, saboda haka ba mu da wata mafita.
Because apparent believe on solely on this local medicine.
To koyaya masanan kiwon lafiya ke kallon wannan matsala ta amfani da magungunan gargajiya. Hajiya Nafisa Gurori wata mai fafutuka ce a kungiyoyin kiyar lafiya.
"Kare abin da yasa mutanen mu suka koma ma maganin gargajiya kamar irin gainan da ake ce mata cigaragare a rahoton da ya hito da president na Madagascar. Tun daga sannan mutanen mu sai suka rage jin tsoron. Akwai wasu su ce an hada tafarnuwa da zaiti aka yi tafasa aka yi suraci ciwon ba zai kama su ba. Gaskiya akwai damuwa saboda abin da ake ma tsoro ba a samu maganin mura shan mashako ba ya zamanto kuma wani ciwo ya shigo."
Hukumar lafiya ta duniya a yanzu ta sake nazari da kuma bayyana cewa cutar na yaduwa ne ta hanyar iskan da ake shaka waɗanda ke dauke da ƙwayoyin cuta. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Fatakwal, Nigeria.
Kada a sha'afa, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin Yau da Gobe. Yanzu kuma ga hirar wakilin sashen Hausa a Katsina Sani Manumfashi da bakon da ya gayyato mana domin ba da shawarwari akan yakar wannan cuta ta coronavirus.
Yanzu muna tare da Dr. Hassan Ibrahim, babban likitan Habiba Memorial Hospital da ke garin Kaduna. Mai gama Dr., akwai waɗannan al'amura na da suka jibanci cutar nan ta corona. To, al'amarin shi ne cewa mutane da yawa yanzu sun sakankance ana ta hidindimu na biki ba tare da an sanya abubuwa ko ɗaukan matakai na rigakafi ba, in baya ga ma'aikatan gwamnati da kuma wurare da hukuma ke kula da su wanda za a ce sai an goge hannu da shauransu. Shin, a matsayin ka na ƙwararren likita da ya ƙware game da irin cututtuka ɗinnan da ke bijirowa tsakanin al'umma, shin wai corona ta ƙare ne ko ku?
Corona ba ta ƙare ba, in ma za a faɗi gaskiya kamar yanzu ne ta daɗa bullowa.
saboda lokacin da aka yi kulle-kulle aka aje mutane to an killace mutane abubuwa na ta nan ana ta takatsantsan zaka gane wane ne da wane ne ina abu yake tafiya amma yanzu a buge za ka irin komai zai iya hargitsewa saboda kowa na shiga da fita ta ko ina so hatsari da tsautsayin da za a iya samu yana nan yanzu ne ma watakila ya kullo
to yanzu wani irin matakai ne ya kamata a ƙara dauka dan wasu suna ganin a dan ka sha dauri ko wani abu shikenan wannan cutar ba za ta iya kama mutum ba
to a zancen gaskiya matakan da za a dauka shine na farko a ƙara wayar da mutane a fahimci menene wannan abu da kuma ya abin yake tafiya ya kuma ya aiki za iya magance shi ba ta siddabarin da kowa yake ta tunani ba ba kama kaman da ake tunani ba a fito zahiri mutane na farko su san ciwon yana fanan kuma ana mutuwa ana tafiya ana warkewa akwai da yawa wanda suna samu suna warkewa da yawa warkewa mutakila yafiyawa wayanda suke jajircewa in sun samu mutakila yafiyawa to amma kuma akwai wayanda da ya taba su kuma ana jin jiki matuka su kuma wayannan sai ya taba kaza ka cewa eh zahiri yana tafiya so mutane su san haka sannan a san kuma me za a fara daukan matakai da za a ce an kiyaye menene me ake kiya kuma san gaskiya haka sai kuma akwai kariya mataku wanda ake ta zayyana a kullum matakai da ake kariya kar mu a samu kar a dauka to shine in aka ankara aka gane shine zai kawo saukin irin a ce hatsarin da abin zai ci gaba ko bai ci
to ganin cewa kai waɗannan bayanai na matakai din nan ko za a zayyana mana su da kan zaman to kamar an ƙara jaddadawa mutane san cewa cutar nan fa ba wai ta tafi bane ba kuma an daina kamuwa bane ga matakan da za a bi na samun garkuwa daga gare ta
na yanayin da za a fa na farko mutum ya inganta lafiyar jikin shi a ta ko ina ne za a iya samun ka inganta lafiyar jiki ta cin abubuwan da za su gina jiki abubuwa ba lalle sai kayan alata ba daidai gurgudo mutum yana cin abubuwan zai gina jiki da jikin shi da iyalin shi da yan uwa to daga nan garkuwar jikin mutum zai yi karfi wanda ko da an samu kuskure za a ga to akwai yaki da zai iya tafiya a samu a zauna lafiya na farko kenan na biyu mutane wannan irin cakuɗe-cakuɗen da ziyarce-ziyarce da shiga-shiga da tafiye-tafiye wanda in ba dolan-dolan ba yanzu kowa ya samu ya natsu ya tsarkake kanshi kar a je garin tsalle-tsalle kaga kuma an samu matsala to ta nan aka yi irin wa'ina haka to akwai sa'an da ake fata to an yi irin wa'ina abubuwa in za a yi taro ko kuma ɗan daidai gwargwado za a zauna shi ne cewa to a yi wannan nisantan da za a yi saboda a yanzu banda cewa wai miyo ko majina ne zai tofa mutum ya samu akwai tunanin da ake ma cewa iska mutum zai iya samu so zama a killace a rufe a irin wurare da yafi mutane da yawa to in mutum ɗaya na da shi to zai iya yaɗuwa da irin komai zai yi so a yi wannan zama ɗin kar a ringa irin shiga juna kar a ringa takura juna kar a ringa kulle-kulle a wuri ɗaya hatta zama a ofis haka a gidaje haka zancen sa AC ko a wurin ma'aikata yanzu ba shi ne mafita ba tafiya ma an za ku yi inda mutane da yawa a cikin mota ya kamata a saki wundunan iska su fita sannan kuma an za a zo a ma zauna ɗin a yi wannan ɗan tazaran da za a yi a yi magana daidai gwargwado mutane suna da ɗan wannan takunkumi saboda tofe-tofe kar ya zonto hakanan sai tsafta da muka sani na al'ada na tarbiyya ma na wanke hannu ya kamata a ci gaba da inganta su ana son wanke hannu da sabulu da ruwa mai gudana to ta hakanan za ka yi abubuwa na kiyayewa lafiyar ka na tsarecewa in kuma wani abu yin ya taso ga jikinka yana da karfin da zai yake shi ya murkushe shi baka sha wahala ba
to ina fahimce ka likita akwai batun wannan gwamutsuwa da ake wuraren buki na daura aure na zama a masallatai suna ganin a dole a dai hadu a cika sahun nan da amman matsi za ga mutane da aka dan bada iko cewa a bude masallatai a wuraren da aka bude su to sai ga an ɗancin kusa ɗin daddade yana tilasta mutane su sa takunkumin nan na baki da kuma masu zuwa wajen biki na aure musamman mata da kuma masu zuwa kasuwanni musamman yanzu daidai lokacin sayan ragunan layya za ka ga mutane sun yi yawa a ɗancin kusa a kasuwa don je na leƙa wata kasuwa na ga yadda take shin nan menene wani irin shawara za ka bada ga irin masu cuɗanya da jama'a haka nan
gaskiya irin wannan cakuɗewa irin kamar a ce ma na biki musamman na biki bukukuwa da za a zo a cakuɗe mata sun cakuɗe an hana buɗe wuraren yin biki amma a gidaje kuma ana cinkushewa mutane daga garuruwa suna zuwa ana cinkushewa wani irin hatsari ne ake tare da shi a wurin baka san wanda yake da shi ba wanda bai da shi ba dan kadan daidai gogoro in ya harbu ɗaya kawai duk kowa da ya tafi wurin ya harbu kuma a doka ya kamata dukkan kuma a je a killace ku to ga wannan wani matsala ake kawa so ta da bukukuwa da ake kawa ana yi din ana cakudewa yanzu ba mafita bane yawancin irin ka'ida lokaci ya zo ne ma da aka ba da sarari da za a takaita irin waɗannan biki-biki kaga kayi sha'ani na aure na biki zai zanto cikin da albarka cakudewa annoba za a ɗauka wasu su tsira wasu za su tashi kuma su gwamma tsaye su samu wahala in ta fannin ibada ne an kawo fatawa da yawa inda ya kamata a ci gaba da ibadan nan wanda kuma mu ci gaba da addu'a lokaci kaɗan ina jin za a wuce wannan wuri sai ga abubuwa ana zuwa ana yi shi tare amma su bukukuwa abinda bai zama dole ba bai kamata mu ɗora ma ganmu dole muna karya abubuwan sharaɗin da aka bamu na kiyayewa ba kanmu za mu yi ma shi yasa taken ma yanzu da ake nuna shi ne cewa lafiyanka na hannunka ne in ko muka tsaye a hannu muka yi mai rukunsa kaina muka dinga irin wannan cakuɗewa to za mu yamutse ma junanmu mu yaɗa irin wannan cuta ya zo cutar da mu gaba ɗaya sai ga ana neman a samu sauki duk waɗansu bauta da muka yi na killacewa na zama sai zo zanto asara a irin wannan kuɓicewa da zai faru.
To a ƙarshe likita yanzu wasu suna ɗan dogon cewan ai bai kama yara bai kama matasa ya fi ta'azzara tsakanin tsofaffi waɗanda suka shekara 50 abinda ya samu ko 45 to sai ga shi a ƙasashen da suka ci gaba an samu yawaitan wannan abubuwa yanzu akwai ko a Amerika akwai jihohi da dama wanda yanzu suka sake komawa gidan jiya sabili da sai aka ga yawaitan kamuwa da wannan cuta ya ƙaru sosai fiye ma da daɗin tsakanin nan da aka buɗe wuraren makarantu da shauransu nan kuma wani irin jan kunne za ka yi ga jama'a don su fahimta.
So a fahimta an faɗi cewa mutane da suka manyanta wanda kuma suke rauni sun fi bugewa da wannan ciwo amma ba gaskiya bane cewa bai samun yara yanzu an samu yara da yana kamawa to kaga hatsari ne kuma tanan kuma wani lokaci in yaran suka samu su suke zama da iyaye su suke zama da kakanninmu sai ga abin ya je ya buge su ana samu wannan matasan ma ana samu da aka buke diddiga kamar a ƙasarmu na Najeriya zai ga kiddigan shekarun waɗanda aka ce ya harba yanzu irin yana daidai wajen 'yan 35-35 ne in aka irin waɗannan kiddiga saboda su suka fi hazara su suka fi cakuɗa kuta ko ta ina to sai ga abin hatsarin yana nan a ko ta ina kuma in aka sani ya samu wani wanda yake da ƙarfin jiki shi zai jajirce to kai da kake da rauni ko da shekarunka bai kai ba in ya harbe ka to sai ga ya nakasar da kai to ta irin wannan ya kamata a kiyaye kar a ce wannan ne yake zaɓa wannan ne bai shafa a ɗauka kowa yana shafa sannan ne za a kiyaye saboda ciwon nan in ya same ka kai kana ganin kana da ƙarfi to kana da wani mai rauni tare da kai zai iya samu iyaye mata iyaye kakanni duka zai samu har 'ya'yan suna samu to ya kamata ta yi matakai ne na musamman kuma in za a yi wani irin ɗaukan mataki ma iyayenmu da suka manyanta su ya kamata mu kare da kanmu za mu kare su wanda za mu iya samun irin yanayin da za a iya natsuwa daga komai ya samu sannan an fita a yi tazara a samu nasara a kai.
To na gode Dr. Hassan Ibrahim Biba babban likita mai kula da asibitin a Biba Memorial Hospital da ke garin Kaduna a Najeriya.
Na gode.
To masu sauraro baki ɗaya abinda ya sabaka kenan a cikin shirin yau da gobe na yau. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ku huta lafiya.
Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin dan ga da likitoci masu kulawa da lahiya masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ka taimake su amin Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ki yaya ci gobe Allah ka ba azaba gobe daji ya fadai ce fa baka yau gobe dan ka bashi yake so sanga da likitoci masu kulawa da lahiyar mu masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ya taimake su.